أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم 23 جوتر رمضان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرا دبو دير تاريخ دو دا 40 وانده دير دا 28 ga watan 5 shekara ta 2019. Wannan yana tambayar cewa wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah, musamman a waɗannan ranaku na 10 ƙarshe na Ramadan. Ayyuka waɗanda suke masu wanda Allah yake so a waɗannan kwanakin shi ne duk wani aiki na alkhairi, amma ayyuka waɗanda suke mafi girma musamman a cikin watan Ramadan, musamman kuma a kwanaki 10 ƙarshe na watan Ramadan, su ne ayyukan da ake aikatawa a watan wanda suka shafi azumi da karatun alƙur'ani da sallah da kuma sadaka, musamman kuma ciyar da mutane. Waɗannan ayyukan su ne muhimman ayyuka waɗanda suke mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kwanakin Ramadan gaba ɗaya, musamman kuma waɗannan kwanaki 10 waɗanda suke su ne mafiya daraja, mafiya falala a cikin waɗannan kwanakin. Sannan sai aiki wanda yake na 5 shi ne zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya haɗa waɗannan ayyukan gaba ɗaya guda 5, ya zama kowanne a ciki yana da rabo mai girma a cikin shi na ibadar, to lallai ya dace da alkhairi mai yawa. Ya zama mutum yana yin azumi a kowace rana, sannan kuma yana da wani nau'i na salloli na nafila rana da dare wanda zai yi a cikin kwanakin, sannan yana da wani juz'i na alƙur'ani da yake karantawa a kowace rana, dare da rana a cikin kwanakin, sannan yana da wani nau'i na sadaka da yake yi a cikin kwanakin, to wannan ya haɗa alkhairi wanda yake mai yawa. Sannan ya zamanto yana zikirin Allah a koyaushe, safe da rana, a zaune da kwance. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, da haka wannan ya haɗa alkhairai masu yawan gaske. Kada ya zamanto ka dogara da ɓangare ɗaya kawai, ka bar sauran ɓangarorin na aikin alkhairi. Ya zama a kowace rana kana yin ƙoƙarin kowanne daga cikin waɗannan ayyukan ya samu wani rabo, ka samu wani rabo daga cikin ayyukan alkhairi da ake aikatawa ta hanyar waɗannan ayyukan. Sannan sauran ayyuka na ibada gaba ɗaya waɗanda ba wannan ba, su ma duka suna cikin abubuwan da Allah Maɗaukakin Sarki yake so a cikin waɗannan kwanakin. Amma dai waɗannan su ne mafiya mahimmanci da ya kamata a ce a kowace rana kana da wani rabo na musamman a cikinsu gabaki ɗaya. Wannan yana maganar cewa yana neman ƙarin bayani dangane da maganar gina ma mamaci sadaqatul jariya. Shin 'ya'yan shi ne kaɗai za su iya yi mai, ko kuma wani daban shi ma zai iya? Sadaqatul jariya da mutum zai yi ma wani mamaci daga cikin mamata zai iya shafan kowa ba wai sai aikin da ƴaƴan wannan mamacin za su yi ba zaka iya ma wani dan uwanka daban ko wani mamacin daban wanda ba dan uwanka ba kai mai waqafi ko kai mai wani aiki na alkhairi dangane da wannan da wani amfani ko kuma wata fa'ida da ka fa'idanci da shi ko kuma wani alkhairi da ka samu ta bangaren shi kaga cewa ya kamata kai mai wani aiki na alkhairi saboda wannan abin da ya aikata saboda wannan fa'idantuwar da ka fa'idanci da shi ko kuma haka kawai kaga cewa ya kamata kai mai wani aiki kai mai wata sadaka wanda zai rinka amfana da wannan aikin alkhairi da haka wannan bai takaita ga ƴaƴan mutum kawai ba kowa ma zaka iya mai mutum waqafi na wani abu ya zama sadaqatul jariya na shi ka gina masallaci ka ce ka gina ne ga wani daga cikin mamata waɗanda suka mutu ko ka gina makaranta ko ka gina rijiya ko kai wani aiki na alkhairi da mutane za su amfana da shi ko ka samar da littattafai ko qur'ani a masallaci da za a rinka karantawa ka ce ka bayar da su ne ka yi waqafi ga wani da ya mutu kowa za ka iya yi ko ka yi aikin hajji ko umara ga wani daga cikin mamata a maimakon shi duka wannan yana shiga daga kowanne kowane mutum zai iya yi ma wani dan uwan shi musulmi wani aiki na alkhairi ya zama yayi waqafi gare shi ba wai dole sai ƴaƴan mutum ko kuma ƴan uwan mutum na jini ba wannan yana maganar cewa an yi hada sallah a masallaci kuma ba tare da wani dalili da zai sa a hada sallah ba babu ruwa kuma babu sanyi sosai da zai sa a hada sallah amma an hada sallah kuma daga baya an zo an yi sallar tarawih menene matsayin wannan sallar da aka yi shi hada sallah shari'a ta sanya uzurorin da ake hada sallah saboda su idan an samu uzurin da zai iya sa a hada sallah wannan babu laifi idan kuma an hada ba tare da wani uzuri wanda kake ganin uzuri ne kai gamsasshe da za a iya hada sallah ba wannan shi ma babu laifi ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر يتي من ذا الله يا هذا تكان صلى أظهر دل أثر سنة يا جب هذا تكان مغرب على إشاء أغر مدينة بأهال تفيا بكينا سيسي من غير خوف ولا مطر با تارد ونصوروبا با كما تارد ونصمبا لكن أن هذا صبور ونجليلي wani dalili daban wanda ba waɗannan da aka sani ba ruwan sama ko wani abu na tsoro babu laifi a iya hada sallah saboda wannan dalilin sai sa Imamu Malik yake cewa a bayan ya rawaito hadisin a cikin muwatta yake cewa ina gani saboda marad ne saboda rashin lafiya ma'ana zai iya yiwuwa saboda rashin lafiya ne ko manzon Allah baya jin daɗi na jikin shi yasa ya hada sallah amma dai a hadisin ba a faɗi cewa saboda rashin lafiya ne ko wani abu ba da an tambayi Abdullahi ibn Abbas me yasa manzon Allah ya hada sai yace yuridu Allah yurija ummatahu baya so ya matsa ma mutane baya so ya takura ma mutane dan haka duk wani abu wanda yake za a dan iya samun takura a cikin shi sai ya amfani da wannan dama hakan an hada wannan ba laifi bane idan an dawo an yi sallar tarawih ba wai ba a yin wata sallah kuma a masallaci idan an hada sallah a ce ba a yin wata sallah ba dan an hada sallah kuma an samu dama wanda za su iya zuwa su zo su yi sallar tarawih za su iya zuwa su zo su yi sallar tarawih bayan an hada sallah idan lokaci yayi haka hada sallah baya hana ayi wata sallah kuma a masallaci saboda an hada. Wannan yana shi ba tambaya bace ko yana neman addu'a a wurin al'umma kenan gaba daya, yana neman addu'a kan cewa kudin haya ya ƙare wata biyar kenan kuma ya kasa biyan kudin haya, yana roƙon addu'a Allah ya sa ya iya biyan kudin haya. To Allah ya hore mai abinda zai biya, wanda duk yake da kuma hali irin nashi shi ma Allah ya hore mai abinda zai biya. Amma ba zan rubuta takarda na neman addu'a da irin wannan ba. In zan rubuta sai in yi amfani da himma aliya, himma madaukakiya, sai in ce amin addu'a Allah ya sa in mallaki nawa kafin in gama biya. Saboda addu'a za a yi, Allah za a roƙa wanda yake shi ne khairun raziki, shi ne mafi wadatar masu wadata, shi ne mafi kyautar masu kyauta, shi ne mafi arzikin masu arziki, arzikin ma nashi ne shi yake bayarwa. Shi yasa in za ka yi addu'a ka rinƙa buɗe zuciyarka, kada ka takura zuciyarka a wurin addu'a, ka san wa kake roƙa tukunna. Da ka girman abu baya yin girma, buƙata ba ta yin girma a wurin Allah in ka san Allah. Da kan ka tashi roƙa ka roƙi Allah ya baka gida, kada ka rinƙa roƙon ka roƙi Allah ya baka abin da za ka rinƙa biyan kuɗin haya. Har yanzu za ka yi ta zama a wuri ɗaya kenan. Da ka sai ka roƙi abin da zai fitar da kai daga wannan matsalar gaba ɗaya ta rayuwa. Da ka ba wani abu mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, duk wani abu mai sauƙi ne a wurin Allah. Mun saba da yin amfani da rauni da rashin himma a cikin al'amuranmu na komai ma, har abin da za mu roƙa a wurin Allah. Shi yasa hatta a addu'o'inmu da muke yi sai kaga addu'o'in akwai gajiyawa, akwai rauni a ciki, kaman ba mu san wa muke roƙo ba. Kaman wanda zai zo wani yake ba da misalin wani ya ga an juya ƙasa tifa, an juya tifa ta ƙasa a wani wuri, wai ya zo ya yi sallah yana addu'a, ya ɗaga hannu yana ta addu'a, Allah ya sa wannan ƙasar ta Alhaji Wani, yana ta addu'a. Wai me yasa? Saboda Alhaji Wani shi yake mai aiki, in ƙasar ta shi sai shi za a kira ya kwashe ƙasar ya shigar da shi a biya shi. Tsabar rauni kenan a wurin himma. Hatta addu'ar sai mun nuna lalaci da rauni da rashin sanin wa muke roƙo. Shi yasa wani za ka ji yana addu'a har barar da za a yi, wai Allah ya ba ku mu samu, ba Allah ya ba mu ba ba. A'a, ku za a yi mu addu'a Allah ya ba ku, in ya ba ku sai su su samu, ba wai ku Allah ya ba su ba. Saboda rashin himma da lalacewar himma. Da haka mutum zai yi addu'a ya san wa yake roƙa. Shi yasa yana daga cikin abu muhimmi ga mutum musulmi shi ne ya san sunayen Allah da sifofin Allah. Duk wanda ya san sunayen Allah da sifofin Allah da haƙiƙanin ma'anoninsu da abin da suke nufi, to duka wannan abubuwan ba zai same shi ba a rayuwa. Ba zai zauna yana baya-baya a wurin buƙata ba. Duk wani abu komai girman shi zai fuskanci Allah da shi kai tsaye. Saboda ya san wa yake nema a wurin shi, kuma ya Allahn yake, ya yake bayar da kyautar shi. Shi ne mai kyauta safe da rana, babu lokacin da baya kyauta. Hannun Allah abu ɗaya yake kullum a cikin kyauta yake yi, safe da yamma, dare da rana, ba wani sakon da Allah ba kyauta yake yi ba. Kana zama ka ce Allah ka ba ni mallaka min gidana na kaina, mai kyau babba ya amsa shi kenan, ya amsa ka samu ka gama. Amma ka zo kana roƙon abu a wurin Allah har kana neman al'umma su taya ka da addu'a, kuma wani abu can ba wai wani muhimmi babba ba, ya kamata mu canza tunani a wurin alaka da Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Darasin da ya gabata mun kammala suratul munafiqun, za mu tashi a suratul juma'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
سورة الجمعة سورة مدنية كما tana daga cikin surori waɗanda suka yi magana akan nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zargi ga al'ummar Yahudawa gaba ɗaya, sannan kuma da magana akan falalar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kusan waɗannan abubuwan guda uku su ne mahawir ɗin da surar take magana akan su: girmama Allah subhanahu wa ta'ala, zargi akan Yahudawa dangane da waɗansu sifofi da suka sifanci da su saboda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su nisanci waɗannan sifofin, sannan kuma bayani akan irin falala da daraja da Allah ya yi ma wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sura ta buɗe da bismillahir rahmanir rahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fi samawat, halittun da suke cikin sammai gabaki ɗaya, wa ma fil ard, da halittun da suke cikin ƙasai guda bakwai, yusabbihu lillahi, suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya gabata a suratu taghabun, mun ji irin yadda halittun Allah gaba ɗaya suke tasbihi ga Allah, da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa ba kowa ne yake fahimtar irin tasbihin da sauran halittu suke yi ba. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa halittun da suke cikin sama gaba daya da waɗanda suke cikin ƙasai gaba daya suna tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala, suna subhanallah wa bihamdihi. Da haka wannan tasbihin da suke yi ma'anar shi kamar yadda ya gabata shi ne tsarki ya tabbata ga Allah, babu wani abu wanda yake na tawaya ko na ƙasa ko aibu da yake dangantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan shi Allah ɗin Al-Malik shi ne mai mulki. Nace Al-Malik ana nufin mai mulki, sarki kenan wanda yake mulkin komai. Al-Malik kuma shi ne mamallaki, wanda ya mallaki komai. Shi yasa ake karanta suratul fatiha da ƙira'o'i guda biyu, maliki yaumiddin da kuma maliki yaumiddin. Da haka saɓanin ƙira'o'i guda biyu yana tabbatar da cewa kowace kaman aya ce mai zaman kanta, cewa Allah maliki yaumiddin ne, shi ne mai mulkin ranar al-qiyama, sannan kuma maliki yaumiddin shi ne sarki mai mulki wanda ya mallaki ranar al-qiyama. Da haka shi ne ya mallaki halittu, kuma shi ne mai mulkin halittu ɗin. Da haka Allah al-Malik ne, Allah ne mulki ne, sarki ne shi wanda babu wani sarki irin shi, mai mulki ne wanda babu wani mai mulki irin shi, domin mulkar Allah subhanahu wa ta'ala ta gane komai da komai. Duk wani al-malik a bayan ƙasa mulkin shi yana da iyaka, iyaka ta wurin mulkin, faɗin mulkin, da kuma iyaka ta lokacin mulkin. Babu wani mai mulki da bai da wannan mulkin shi, ya taƙaita ne a iya wuri kaza, ƙasa kaza da ƙasa kaza, ko gari kaza da gari kaza. Sannan mulkin nashi ya taƙaita ne zuwa lokaci kaza, daga wannan lokacin mulkin ya ƙare, ko dai ya zama yana da iyaka ya mulkin ya ƙare yana raye, ko kuma ya zama iyakan mulkin shine mutuwar shi. Amma banda mulki na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tun fil azal shi malik ne, shi mai mulki ne tun lokacin da ba shi da farko, haka kuma haka zai ci gaba da kasancewa abadan wa azalan a kasancewar shi al-malik, shi mai mulki ne. Sannan kuma al-quddus, Allah maɗaukacin sarki mai tsarki ne, ma'anar al-quddus al-munazzahu anin naqa'is wal-uyub, shi ne wanda ya tsarkaka daga duk wata naƙasa, kuma ya tsarkaka daga duk wani aibu, ya sifanta da kamalar sifofi, shi ne al-quddus. Da haka Allah maɗaukacin sarki al-quddus ne, ba shi da wani aibu, ba shi da wata naƙasa, duk wani abu da aka danganta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kamala ce tsantsa. Shi yasa malaman tauhidi suke da ƙa'ida, duk wata kamala, duk wani abu wanda yake kamala ne tsantsa ga halitta, to Allah shi ya fi cancanta da wannan kamala. Duk abin da yake kamala ne, to Allah shi ya fi cancanta da wannan kamala. Allah yana da mafi kamalar wannan abu. Da haka duk wata sifa ta kamala, to Allah shi ya fi cancanta da wannan sifa. Shi yasa suke cewa haihuwa ba kamala ba ce, haihuwa ba kamala ba ce, na ƙasa ce. Shi yasa Allah ya tsarkaka daga barin haihuwa, saboda ɗan adam yana buƙatar haihuwa ne. Saboda me? Saboda yana buƙatar wanda zai taimaka mai, yana buƙatar wanda zai gaje shi, yana buƙatar wanda zai yi mai kaza. Wannan yasa ya buƙaci haihuwa, yake buƙatuwa zuwa ga haihuwa. Da haka kenan haihuwar ba kamala ba ce, na ƙasa ce. Shi kuma Allah bai buƙatar komai a wurin kowa, shi al-qayyum ne, kuma as-samad ne. Da haka bai buƙatar komai a wurin kowa, da haka bai da buƙatar a danganta haihuwa zuwa gare shi. Kenan haihuwa ba kamala ba ce. Da haka duk wani abu wanda kamala ne tsantsa, to Allah ya sifanci da mafi kamalar wannan abu. Duk kuma wani abu wanda akwai naƙasa a cikin shi, to Allah ya tsarkaka daga wannan abu. Shine ma'anar al-quddus, Allah tsarkakakke ne daga duk wata naƙasa ko aibu. Sannan kuma al-aziz ne, mabuwayi ne shi. Allah ya buwayi kowa, ya gagaru kowa, da haka ya zama kowa a ƙarƙashin shi yake. Ba wanda yake iya fita daga ƙarƙashin ikon Allah da buwayar Allah. Da haka shi ne al-aziz, wanda kowa a ƙarƙashin shi yake, kowa a ƙarƙashin gudanarwar shi yake. Kowace halitta ta miƙa wuya, ta ƙasƙantar da kai zuwa gare shi, saboda kamalar izza da buwaya. Shi yasa babu wata halitta wadda take fita daga izzar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yace walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi min dabbatin wal mala'ika wa hum la yastakbirun. Ga Allah ne halittun da suke sama da waɗanda suke ƙasa suke sujjada, kowa yana sujjada ga Allah. Ƙarshen ƙasƙantar da kai kenan, da nuna izza da buwaya ta Allah, kowa sai ya yi sujjada ga Allah. Shi yasa Allah ya ce mutane halittu gaba ɗaya suna sujjada ga Allah, taw'an wa karhan, ko suna so ko ba sa so sai sun yi sujjada ga Allah. In baka tsugunna ka yi sujjada ga Allah kana so ba, Allah ya ce wa zilaluhum bil ghuduwi wal asar, inuwarka tana sujjada safe da yamma, in rana ta fito ta gabas inuwarka za ta kwanta a yamma, in rana ta koma yamma inuwarka za ta kwanta a gabas, dole sai ka kwanta ka rusuna ga Allah, saboda shi kadai ne al-aziz, wanda ba wani mabuwayi in ba shi ba. Duk buwayarka sai ka ƙasƙanta, ka miƙa wuya zuwa ga Allah, shine ma'anar al-aziz sannan kuma al-hakim Allah ne hikima ne duk abin da kaga Allah yayi akwai hikimar da ta sa me yasa Allah ya halitta daban-daban dabbobi da tsuntsaye da kwari da aljanu me yasa ayi su daban-daban akwai hikimar da ta sa Allah ya haka me yasa Allah ya halitta mutane kala-kala waɗansu baƙaƙe waɗansu farare waɗansu dogaye waɗansu gajeru akwai hikimar da ta sa Allah ya haka babu wani abu wanda Allah yake yi a halittun shi gaba ɗaya wanda babu hikima a ciki saboda shi al-hakimu ne ƙololuwar hikima kenan daga duk abin da ka gani ya zo daga Allah to akwai hikimar da ta sa Allah ya yi wannan abin illa dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san hikimar ya sani wanda ya jahilta kuma ya jahilta amma dai Allah ya san menene hikimar da ta sa ya yi wannan al'amari da haka komai yana gudana ne da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala galibi Allah yana hada tsakanin waɗannan sunayen guda biyu a cikin Al-Qur'ani Al-Aziz da kuma Al-Hakim domin duk wani suna na Allah yana ɗauke da girman shi da ma'anar shi mai girma shi kadai sannan kuma idan an hada shi da wani sunan wata ma'anar tana sake bayyana banda ma'anar da kowane ɗaya yake ɗauke da shi yana ɗauke da ma'anar al-aziz sannan kuma akwai al-hakim to idan an hada al-azizu da al-hakim zai bada wata ma'anar daban saboda duk wanda ya sami izza da buwaya ya gagaru kowa to galibi zai rinka yin abin da ya ga dama ko ya kamata ya yi ko bai kamata ba zai rinka yin abin da ya ga dama to sai aka hada al-azizu da al-hakim akwai izzar kamalar izzar sannan kuma ba abin da za a yi sai da hikima wannan izzar ba za ta sa a yi abin da babu hikima a ciki ba idan mutum ya buwaya ya gagara sai ya koma yana yin abin da yake babu hikima ma a ciki babu sanin ya kamata a ciki nuna isar sai ta wuce gona da iri to amma Allah duk da kamalar izzar shi to kuma hakim ne shi a wurin al'amuran shi da shari'ar shi da ƙaddarar shi da gudanarwar shi ga halitta ba abin da zai yi ba tare da hikima ba da haka Allah a nan ya sifanta kanshi da cewa al-malik ne sannan al-quddus ne sannan al-aziz ne sannan al-hakim wayannan sunaye guda hudu gaba daya aka rufe wannan ayar da su saboda tabbatar da cewa me yasa halittu gaba daya suke tasbihi ga Allah me yasa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard to amsar saboda shine al-malik al-quddus al-aziz al-hakim wanda shine ya cancanta ya zama kullun halittu suna tasbihi gare shi suna tsarkake shi dare da rana safa da yamma sai Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan shi Allah wanda ya sifanci da waɗannan sifofin yake da waɗannan sunayen shine alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko da rasulan manzo fil ummiyin a cikin al-ummiyin su wane ne al-ummiyin abinda ake nufi da al-ummiyin anan ana nufin al-arab ya aiko manzo a cikin larabawa wannan manzan minhum daga cikinsu Allah ya zaba ya aiko shi ya zama manzo shine ma'anar huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko da manzo a cikin ummiyin a cikin larabawa minhum kuma daga cikin su larabawan aka zaɓi wani ya zama manzo ana kiransu da suna al-ummiyin ne saboda dangantawa zuwa ga ummiya al-ummiya shine a danganta mutum zuwa ga ummihi zuwa ga mahaifiyar shi ma'anar kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi saboda me saboda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba dakan an danganta mutum an ce mai ummi ma'ana kamar yadda aka haife shi haka yake baya karatu baya rubutu shi yasa al'umma da ba sa karatu ba sa rubutu sai a ce musu ummiyina nisba zuwa ga ummu zuwa ga mahaifiyarsu da ta haife su kamar yadda Allah ya halicce su sai zama shine kamar yadda Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ne ya fito da ku daga cikin mahaifanku iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba mana ba ku iya rubutu ba, ba ku iya karatu ba, amma Allah wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida, sai sanya muku ji da gani, ya sanya muku zuciya. Wa'annan sune alat na neman ilimi, sune hanyoyi na samun ilimi, shine ji da gani da kuma zuciya da za ta fahimci ilimin. Daka Allah ya ce ya sanya muku wannan ne la'allakum tashkurun, ko za ku gode ma Allah akan wannan ni'imar. Daka ummiyuna ana nufin larabawa, waɗanda suke al'umma ne wanda asalinsu ba sa karatu, ba sa rubutu, ba su da wani lissafi wanda aka saukar musu wanda suke amfani da shi na shari'a, illa suna kan shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salam kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya aiko da manzo ne a cikin larabawa daga gare su, yatlu alaihim ayatihi, dan ya karanta musu ayoyin Allah, shine matakin farko. A karantar da su ayoyin Allah, a karantar da su Al-Qur'ani, sai ce wa yuzakkihim, kuma ya tsarkake su daga dattin da suke ciki na jahilci, da dattin kafirci, da shirka, da bautar wani Allah, a tsarkake su daga wannan dattin. Sannan abu na uku, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, a karantar da su Al-Qur'ani wal hikmata, kuma a karantar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa, al-kitab al-Qur'an wal hikma as-sunan, al-kitab shine al-Qur'ani, hikma kuma sune sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daka Allah ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗannan ayyukan, shine ya karantar da su al-Qur'ani, sannan ya karanta musu al-Qur'ani, sannan ya tsarkake su daga dattin da suke ciki, sannan kuma ya ilmantar da su ilimin al-Qur'anin da kuma ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai Allah ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, duk da cewa kafin zuwan manzon Allah din suna cikin bata, mabayyanin bata, babu wani bata da ya wuce bauta, bauta ma wani wanda ba Allah ba, babu kasan da ya kai rukun gumata su zama su ne abinda ake kira, abinda ake neman taimako a wurinsu. Wannan shi ne kololuwar bata, da haka sun kasance kafin manzon Allah ya zo, lafi dhalalin mubin, tabbas suna cikin bata, mabayyanin bata, wanda duk wanda ya kalla baya buƙatar sai an yi mai wani dogon sharhi, ya san cewa a bata suke, bata ne mabayyani wanda bai buƙatar bayani kafin a yi shi. Shi yasa ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, Allah maɗaukakin sarki ya kalli duniya gaba ɗaya, inna Allah nazara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum, Allah ya kalli mutanen ƙasa gaba ɗaya, sai Allah ya fushi da su, larabawan da waɗanda ba larabawa ba, gaba ɗaya duniya ta lalace gaba ɗaya, Allah ya yi fushi da mutanen duniya, ya ce illa baqaya min ahlil kitab, sai wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikin ahlul kitab wa'anda ba su riga sun gama gurɓacewa, sun gama lalacewa ba, wa'anda suke riƙe da asalin karantarwa ta addinin Allah, sai su kaɗai suka rage a bayan ƙasa, waɗanda Allah bai yi fushi da su ba. Da haka sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai wannan lokacin wanda al'umma ta gama lalacewa, domin manzon Allah ya zo ya tseratar da al'umma, ya ilmantar da su, ya dawo da su hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. A nan a wannan ayar an yi jeri cewa za a karantar da su ayoyin Allah, wanda yake nuna cewa ana fara karantar da mutum Al-Qur'anin ne, ya iya karanta Al-Qur'anin, yatlu alaihim ayatihi, ya zama tilawar Al-Qur'anin ta samu. Sannan wa yuzakkihim, sannan sai a tsarkake su daga abinda suke ɗauke da shi na datti, na shirka, na bid'a, na saƙo da makamantansu. Sannan kuma wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, sannan sai a ilmantar da su ilimin Al-Qur'anin. A kan tilawa aka yi magana, yatlu alaihi, anan kuma wa yu'allimuhum a ilmantar da su a faɗa musu me ayoyin alqur'anin suke nufi me Allah yake nufi da surorin me ma'anar alqur'anin shine wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata a kuma ilmantar da su sunnar manzon Allah kenan ba a ilmantar da mutum alqur'ani kadai ba tare da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wannan shine jerin da aka yi anan amma a san a addu'ar annabi ibrahim alaihi salam wanda kuma wannan ita ce amsar addu'ar annabi ibrahim din da Allah ya yi annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim kaga kawo wa yuzakkihim a karshe aka fara da cewa a aiko musu da manzo daga cikin su ya karanta musu ayoyin Allah kuma ya ilmantar da su alqur'ani da sunna sannan ya tsarkake su malamai suka ce abin da yasa aka fara sa aka tsallake wa yuzakkihim a can domin a lokacin annabi ibrahim yana addu'a ne a lokacin shi da zuriyar shi gaba ɗaya suna kan tauhidi babu wanda yake akan shirka akan tauhidi suke haka babu magana tazkiya a wannan lokacin amma anan da aka aiko manzon Allah an aiko shi a mutanen da shirka ta riga ta mamaye su daga kafin ilmantar da su alkitabu wal hikma akwai buƙatar tazkiya tukunna a tsarkake su daga wannan dattin da suke ciki na shirka daga wannan kazantar da ta mamaye su ta datti na saban Allah da shirka da Allah shi yasa a nan aka fara gabatar da wa yuzakkihim sannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma a can kuma ba shirka sai aka fara gabatar da yatlu alaihim ayatihi sai aka ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan wa yuzakkihim ta biyo baya saboda babu tazkiyar babu dattin shirkan da za a ya kamata a fara gabatar da tsarkakewa kafin a ilmantar da addini da haka wannan yake nuna cewa ilimi mataki-mataki ne ana bin manhaja ta ilmantar da ilimi daga kaza sai kaza sai kaza wannan tadarrus a babin ilimi yana da asali a cikin wannan ayar domin Allah ya kawo shi da jeri a fara ilmantar da tilawa alqur'anin sannan a tsarkake mutane daga shirka sannan a ilmantar da su ma'anonin alqur'anin da kuma ma'anonin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama an bi mataki na tadarruj a babin neman ilimi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa afarina minhum lamma yalhaqu bihim akwai waɗansu mutane daban daga cikin su domin an ce ba'atha fil ummiyina rasulan ya aiko da manzo a cikin ummiyina to manzon ba na ummiyinan kawai da ya samu a lokacin shi bane akwai afarina minhum akwai waɗansu mutane na daban lamma yalhaqu bihim basu zo sun riske su ba ko kuma ya zama lamma yalhaqu bihim za su riske su daga baya waɗannan mutane ne waɗanda za su zo daga baya bayan an isar da saƙo zuwa ga waɗancan waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wa'afarina minhum lamma yalhaqu bihim ana nufin al'azim ana nufin ajamawa domin anan an yi maganar al'ummiyina larabawa to akwai kuma waɗanda ba larabawa ba waɗanda za su zo su ma su karɓi wannan addinin su ma ɗin a tsarkake su a ilmantar da su a kuma karantar da su alqur'ani da sunna suka ce ana nufin ajam waɗanda ba larabawa ba waɗansu kuma malamai suka ce ana nufin attabi'una ana nufin tabi'ai da za su biyo bayan sahabbai su ne wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim waɗansu waɗanda suke mutane na daban waɗanda za su riski sahabbai daga baya sai ya zama su ne akharina minhum ɗin waɗansu kuma suka ce a'a akharina minhum ana nufin duk waɗanda suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na al'ummi har zuwa tashin alkiyama sune akharina minhum lamma yalhaqu bihim mutanen da za su zo daga baya su ma din za a karantar da su alqur'ani sannan a tsarkake su daga datti na shirka sannan a ilmantar da su ilimin alqur'ani din da ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum, yace za ku ji daga wuri na, mana wannan ilimin za ku ji abinda nake faɗa daga gare ni kai tsaye, wa yusma'u minkum ku kuma waɗanda suka zo a baya za su ji daga wurinku, wa yusma'u mimman sami'a minkum su ma din waɗanda suka ji daga wanda suka ji a wurinku waɗansu za su zo su ji daga wurinsu. To haka ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tafiya, wannan ya ji a wurin wannan, wannan ya ji a wurin wannan, haka har a kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shine ma'anar wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, waɗanda za su biyo baya, waɗannan su ji a wurin waɗannan, waɗannan su ji a wurin waɗannan. Shi yasa duk wanda ilimin shi babu malami a ciki sai su ce wannan ilimi ne munqati, yankaccen ilimi ne wanda isnadin ba zai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Shi yasa ba a yin karatu sai da malami, shi ma malamin baya yin karatu sai da malami, shi ma malamin baya karatu sai a wurin malami, har a tike zuwa ga malamin malamai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga duk ilimin da bai taho da wannan silsilar ba, ka zama kai ne malamin kanka, kai ne mai fahimtar kanka, to wannan ilimin ya yanke daga mira, daga gado na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kama wata hanya daban. Daga dole ilimi sai da malami wanda zai zama wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, wasu su ji a wurin wasu, wasu su ji a wurin wasu, har a kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama ka amfana da huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Da haka wannan shine ma'anar wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, waɗansu mutane daban daga cikinsu waɗanda ba su riga sun riske su ba, mana za su zo su riske su daga baya, su ma suna cikin wannan al'umma waɗanda za a karantar da su littafin Allah, a ilmantar da su al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu aziz, Allah mabuwayi ne, al-hakim kuma mai hikima ne, da buwayar shi ya saukar da wannan al-Qur'anin, kuma ya sa shi ya zama littafi buwayayye a duniya gaba ɗaya, tun daga aka saukar da shi har izuwa yanzu bai taɓa ɓacewa a bayan ƙasa ba, bai taɓa kuma ƙasƙanta a bayan ƙasa ba, ko yaushe ƙara ɗaukaka yake yi, ƙara buwaya yake yi a bayan ƙasa, kullum ƙara gane cewa tabbas lallai littafin Allah ne ake yi. Daga lokacin da ilimi yake ƙara faɗaɗa da bincike, daga lokacin da ake ƙara tabbatar da cewa Al-Qur'anin littafin Allah ne, buwayayyen littafi ne, ya gagara halittu gaba ɗaya. Da haka Allah Al-Aziz ne, mabuwayi ne, da buwayar shi ya saukar da Al-Qur'anin ya sa shi ya zama gagara ba dau a cikin halittu gaba ɗaya. Sannan kuma Al-Hakim mai hikima ne, wanda saboda hikimar shi ya sa ya zaɓi al-ummiyun su zama su ne waɗanda za a zaɓi manzo ɗin daga cikin shi, ba wata al'umma daban wadda ba su ba. Da haka da hikimar shi da buwayar shi ya sa ya yi wannan, ba wanda ya isa ya zo ya canza ya ce shi sai a kaza, ko sai a al'umma iri kaza za a aiko annabin, ko kuma sai a mutane iri kaza za a yi wahayi. Data Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi yafi kowa sanin ina ya tantance ya saukar da manzancin shi a cikin mutane, haka kuma ina yafi tantance ya saukar da manzancin shi a cikin al'umma, sannan ina ya tantance ya saukar da manzancin shi a cikin yare da za a yi amfani da shi na wannan littafi. Duka wannan buwayar Allah da kuma hikimar Allah ta sa ya yi irin wannan aikin, wanda ba wanda ya isa ya canza ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya yi saboda izza, ba kuma wanda ya isa ya ga kuskuren abin saboda an yi da hikima ta sa Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan al'amarin. Sai Allah ya ce zalika fadlullah,
zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim.
Allah ce zalika fadlullah, wannan falalar Allah ce, wannan isharar ta cewa zalika fadlullah tana komawa zuwa ga me, wannan suna cewa tana komawa zuwa ga aiko manzo da aka yi a cikin ummiyuna a cikin larabawa wannan falalar Allah sai da yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wannan kuma suka ce yana komawa zuwa ga karantar da mutane alqur'ani da ilmantar da su littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan falalar Allah sai yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim wannan suka ce a duka ya shiga ciki sauko da aiko da manzon Allah din a cikin larabawa da saukar da alqur'anin da karantar da alqur'anin da sunna din da kuma samar da waɗansu al'umma waɗanda za su zo daga baya waɗanda ba su yi zamani da waɗancan ba su ma su karɓi alqur'anin su yi ilimin shi kuma su fahimci sunnar manzon Allah wannan duka gaba ɗaya fadlullahi falalar Allah ce in Allah bai yi maka falala ba sai kautar da kai daga hanyar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ji kana gani ana cewa ga hanyar Allah ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga hanyar alkitab ga hanyar as-sunna sai a zo maka da wani mutum a ce ga hanyar wani sai ka je ka hauka ta tafiya kana alfahari kana jin dadi mu mabiya wani ne mu ɗan hanyar wani ne kuma da wannan za ka yi ta alfahari kana gudanar da rayuwarka saboda me saboda baka samu falalar Allah ba Allah ya dora ka akan wannan hanyar fadlullah ne falala ce ta Allah yu'tihi man yasha wanda Allah yake bayar da ita ga wanda ya ga dama ba kowa yake dacewa da wannan falalar ba da haka Allah ya ce wallahu dhul fadlil azim lallai Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne mai girma Allah yana da falala falalar Allah ba ta da iyaka ba wanda ya isa iyakanta falalar Allah subhanahu wata'ala shi yake saukar da falalar shi a inda ya ga dama annabda falala ce ta Allah Allah yana saukar da ita ga wanda ya ga dama sannan zaben garin da za a yi annabtar a ciki falala ce ta Allah Allah yana zaben garin da ya ga dama sannan mutanen da za su karbi wannan da'awar wannan wahayin na Allah littafin Allah da sunnar manzon Allah alkitabu wal hikma zaben waɗanda za su karbi wannan su tafi akai shi ma falalar Allah ce yu'tihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya ga dama daga falalar Allah ba ta da iyaka a bayi ko ina ka kalla zaka ga ni'ima da falala ta Allah wanda ba ta da iyaka daga Allah ya ce wallahu dhul fadlil azim Allah ma abocin falala ne daga duk wata falala da ka gani ta Allah sai kuma ma abocin ta ne shi sannan al-azim Allah ne girma ne mabuwayi Allah yana da girma babu wani mai girma wanda za a kwatanta shi da girman Allah subhanahu wata'ala da haka Allah al-azim ne saboda kasancewar Allah al-azim shi yasa duk abin da ya danganta da Allah sai ya zama al-azim al-qur'ani saboda maganar Allah ne sai Allah yake kiran shi da suna al-azim ya zama shi ma babba ne littafi ne mai girma daga duk wani abu wanda yake da alaka da Allah subhanahu wata'ala to wannan abin sai ya zama al-azim saboda Allah madaukakin sarki al-azim ne Allah ne girma ne girma ta kowane irin itibari Allah yana da girma na zaki wanda ba wani girma irin girman Allah Allah yana da girma na matsayi da daraja wanda babu wani matsayi da ya kai girman matsayin Allah Allah yana da girma na ɗaukaka wanda babu wata ɗaukaka da ta kai ɗaukakar Allah duk wani abu na halitta gaba ɗaya yana ƙasan Allah subhanahu wata'ala Allah shi yake sama da komai dan Allah shi al-azim ne ta kowane bangare al-azim ne a mulkin shi al-azim ne a matsayin shi da darajar shi al-azim ne a ɗaukakar shi sannan kuma al-azim ne a zatin shi daka wallahu dhul fadlil azim Allah ma abocin falala ne sannan kuma Allah madaukakin sarki mai girma ne subhanahu wata'ala
mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
باين الله سبحانه وتعالى ياي بياني أكن سوكر دا القرآن دا كما سنر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دا كما علمان سر دا الأمة القرآن دا كما سنة في الله يبادا ونمثالي وانا ونمثالي زي زما كمان غرغئيني ميساناني دنغني دا واندا يسامع القرآن دا كما سنر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بايا أيتي دا أبن ديكي تتن القرآن دا كما سنر من زن الله تن. Sai Allah ya buga misali mummunan misali dangane da wannan yace masalul ladina humilut tawrat misalin wadanda aka dora musu at-taura bana aka dora musu yin aiki da at-taura sune yahudawa da kuma nasara misalin su thumma lam yahmiluha sannan kuma ba su yi aiki da abin da yake cikin at-tauran ba ga at-taura Allah ya saukar kuma Allah ya umarni da ai aiki da ita amma kuma sun ki yin aiki da abin da yake cikin at-taura Allah ya ce misalin su shine kamar salil himar misalin su kamar misalin jaki ne yahmilu asfaran wanda yake dauke da kayan littattafai a bayan shi an tura majaki tarin littattafai wajhu shabhi na wannan misalin shine yana dauke da nauyi ne bai san abin da yake dauke da shi ba bai san darajar shi ba bai san kimar shi ba domin baya bambanta tsakanin ice da aka dora mai da kuma littattafai da aka dora mai duka daya ne a wurin shi bai san kimar abin da yake dauke da shi ba sannan abu na biyu kuma ba zai iya amfana da abin da yake ciki ba saboda baya iya karantawa ba kuma ya iya fahimtar abin da yake cikin littattafan sannan abu na uku wannan nauyin yana nan akan shi ba zai iya saukewa ba ba zai iya sauke wannan nauyin ba an riga an dora akan shi jaki bai iya sauke ma kanshi kaya sai idan an sauke mai to wayannan bangarorin guda uku duk sun kunshi wannan misalin masalul ladina ummilu tawra thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara wanda aka dora musu at-taura aka saukar musu da at-taura aka umarce su da su yi aiki da shi amma suka ki yin aiki da at-taura to daidai suke da jaki da yake dauke da kayan littattafai ga nauyin at-tauran akan su sun riga sun an saukar musu sun karanta ta sannan kuma ga shi ba sa iya yin aiki da abin da yake cikin ta sannan kuma ba sa iya karantawa karatu na fahimta su gane abin da Allah yake nufi da at-tauran balle su yi aiki da ita daga nauyin da yana nan akan su bai rabuwa da su sannan kuma ba sa iya amfana da nauyin da suke dauke da shi sai dai wahala kawai to shine misalin waɗanda aka dora musu at-taura amma kuma suka ki yin aiki da at-taura me yasa aka kawo wannan misalin misalin at-taura yana da alaka ne da al'ummomin da suka gabata an kawo misalin ne saboda an yi magana akan mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa mu ma ba an saukar mana alkitabu wal hikma idan muka yi irin ya yahudawa mu ma misalin mu daya da jaki ba mu da bambanci da jaki ga qur'anin ga sunnar amma ba abin da ya dame mu da su ba mu san kimar su ba ba ma amfani da littafin Allah da sunnar manzon Allah ba kuma ma kokarin fahimtar abin da suke ciki ba kuma ma kokarin aiki da su da haka idan ba mu yi haka ba daidai muke da jaki shine irin sifar da za a iya ba mu da haka duk wanda bai aiki da alqur'ani baya kokarin fahimtar alqur'ani ba kuma ya kokarin sanin abin da Allah yake nufi da shi to wannan sunan shi jaki shine kamar salil himar yahmilu asfara shi yasa sai Allah ya ce bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayati llah tirga misalin irin wannan mutanen wayanda suka ƙaryata ayoyin Allah wannan mummunan misali ne a misalta ka da jaki saboda wata sifa da ka sifanci da ita wallahu la yahdi alqaumaz zalimin lallai Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai za a saukar musu da littafi amma kuma ba sa fa'idantuwa da littafin, ba sa amfana da abin da yake ciki, ba kuma sa kokarin fahimtar abin da littafin ya kunsa. Da haka Allah ya kira su da suna az-zalimai. Idan duk wanda ya sifanci da wannan sifar dangane da Al-Qur'ani da Sunna, to wannan sunan shi az-zalimi. Sannan kuma kamancece ne ya ta fuskar dabbobi da za a kamanta shi da shi, shine za a kamanta shi da jaki. Kuma Allah ya zaɓi manzon Allah ya za aiko shi da mafi girman littafi, littafin da ba a taɓa saukar da irin shi a bayan ƙasa ba, a ce ba ka da alaƙa da wannan littafin, to lallai ya cancanta a kira ka da suna jaki, ya cancanta a kira ka da suna az-zalimi. A wani wurin Allah ya sifanta wa'inda suka yi watsi da karantarwar ilimi da sifar da take mafi muni fiye da wannan, shine sifar kare. Ala misalta wannan bawan Allahn da Allah ya bashi ilimi da cewa watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa asba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu aqlala ila al-ardi wattaba'a hawa. Sai Allah ya ce fa masaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Allah ya misalta shi da kare, cewa Allah ya bashi ilimi na ayoyin Allah, na littafin Allah, amma kuma sai ya ƙi yin aiki da abin da Allah ya bashi na ilimi, ya koma yana amfani da wannan ilimin wurin saba ma Allah. Kamar wanda Allah zai bashi Al-Qur'ani, ya haddace Al-Qur'anin, ya koma kuma ya koma yana duba da Al-Qur'anin, ya zama ɗan duba, wai shi malamin Qur'ani ne amma ɗan duba, shine zane-zanen hatimi, shine zane-zanen layoyi da guraye da maganin dafa'i da tsari da wane ne da Al-Qur'anin. Atainahu ayatina fansalaka minha. Allah ya ce mun bashi ayoyinmu sai ya fita ya zame kanshi daga cikin ayoyin, sai zama fa atba'ahu shaytan, sai shaytan ya zama shi yake bin shi, ba shi yake bin shaytan ba. Saboda mai ilimi ya fi ƙarfin shaitan, sai dai shaitan ya bi shi. Da haka Allah ya ce fa asba'ahu shaitan, sai shaitan ya bi shi. Shi yasa sai Allah ya misalta shi ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi, misalin shi kamar misalin kare ne. Shi yasa duk wanda ya yi ilimi bai yi aiki da ilimin ba, sai ya ɗabi'anci da ɗabi'u na kare, sai ya koma ɗan fada da bambaɗanci da mahula. Yanda kare yake yi, ladabi irin na kare, da kwantar da kai, da ya game kuɗi ya kwantar da kai ya ta ladabi, da ya game mulki ya kwantar da kai yana ƙasƙantar da kanshi, ga ilimin ga komai, ga Ƙur'anin ga komai, ga fahimtar da addinin ga komai, amma sai ya koma ta matsalil kalbi, sai ya koma kaman kare, ya koma shi ba ɗan bangar siyasa ba, ba kuma malamin addini ba. Saboda mai, saboda ya watsar da addini, bai yi aiki da abin da ya sani na ilimi ba, bai jin izza da wannan ilimin, ya wahala ya samu a wurin girbi kuma ya ƙasƙantar da kai. Ba ƙasƙanci irin wannan, ka wahalar da kanka ka yi karatu, ka hana idan ka bacci dare da rana, ka je nan wahala ba wanda ba za ka sha ba. Sannan ƙarshe bayan ka gama karatun, ka zo ka ƙasƙantar da kanka a gaban wani ɗan duniya, wanda shi duniya ya sani, duniya ya tara, duniya ya samu, to dole ka zama kamar kare. Amma idan ka zauna da mutuncinka, ka kara mutuncinka, kai haƙura da talaucinka da rashinka, to sai ka samu buwaya da ɗaukaka, ka sami izza da wannan ilimin. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, inda ma'abota ilimi sun tsara ilimin, to ilimin zai tsare su, zai ba su kariya. Amma idan suka keta ilimin, to sai ilimin ya keta su, sai mutuncin su ya zube, darajar su ta ƙasƙanta. Daga sai mutum ya koma masaluhu ka masalil kalbi, ko ya koma alladhina umilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara, ya taima wasu wahala a duniya, ƙarshe ya gama Allah ya azabtar da shi ranar al-qiyama. Da haka Allah yana gargaɗi ne dangane da wannan sifar ta Yahudawa, cewa kada mu kuskura mu kamanceceniya ko mu koyi da abin da suke kai, cewa an ba su littafin amma ba sa aiki da littafin, sai dai alfahari kawai da littafin. Mu ne masu Qur'ani, mu ne masu kaza, kamar yadda suke yi, mu ne ma'abota a taura, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. To haka shi ma zai ta alfahari da alqur'ani, mu ne mahaddata alqur'ani, mu ne masana alqur'ani, amma kuma ba zai yi aiki da qur'anin ba. Sai zama kamathalil kalb kamathalil himar yahmilu asfara, bitsa mathalul qaumi alladhina kadzabu bi ayati llah wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin. Allah baya shiryar da azzalimai wanda aka saukar musu da wahayin Allah, amma kuma suka yi watsi da wahayin, basu ba shi kulawa ba, basu ma san darajar shi da kimar shi ba, ballantana su yi aiki da shi. Wannan shine gargadin da Allah subhanahu wata'ala yake yi mana a cikin waɗannan ayoyi. Wannan shi yasa a gaba Allah zai kawo mana magana akan Yahudawa da kuma zargin su da kuma umarni da a muƙabalance su akan wani abu wanda yake tabbatar da cewa a nan ne za a gane gaskiyar su ko kuma rashin gaskiyar su, cewa da gaske din suna aiki da littafin nasu ko ba sa aiki da shi. Da haka a takaice wannan shine kaɗan daga cikin abin da waɗannan ayoyin suka kunsa. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon sauraron Alƙur'ani da fahimtar ma'anonin shi da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da yin aiki da su kamar yadda Allah yake so ya yarda, ya kare mu daga sauraron Alƙur'ani da sunnar manzon Allah da kin yin aiki da su, ya sanya mu cikin waɗanda suke cewa sami'na wa ata'na duk lokacin da aka karanta musu Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.